aquí. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah Maɗaukakin Sarki mai kowa mai komai, wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Asabar, daren Lahadi 19 ga watan Jumada'a, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443, daidai da 22 ga watan 1 miladiya shekara 2022. Amma Allah Maɗaukakin Sarki cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci a wannan wuri mai albarka, a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara, domin ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi mai albarka, Ahkamul Jana'iz na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani. Allah Maɗaukakin Sarki ya yi masa rahama. A karatunmu da ya gabata wancan sati, mun tsaya ne muna cikin fasali na 14, fasalin da ke bayani a kan binne mamaci da abin da ke biyowa bayansa. Mun tsaya a matsala ta 104, ko kuma ka ce matsala ta 101, saboda yadda aka samu kuskure wurin tsara lambobin matsalolin. Matsala da take bayani a kan idan aka zo za a sanya mamaci a cikin kabarinsa, to za a kwantar da shi ne ta ɓangaren damansa, ma'ana ɓangaren daman shi ne ƙasa, ɓangaren hagu kuma shi ne sama, kuma zai fuskanci alƙibla. Kansa yana dama ga alƙibla, shi ne kudu ga alƙibla, kudu kenan. Kansa kuma yana hagu ga alƙibla, ma'ana yana arewa kenan. Wannan shi ne yanayin da ake kwantar da mamaci a cikin kabari, kamar da yadda aka saba, kamar yadda aka sha gani kowane lokaci. A wannan matsala muka tsaya a karatunmu da ya gabata a wancan sati. A yau za mu tashi ne matsala ta 105, ko kace matsala ta 102. Wannan matsala ta 102 shi ma yana daga cikin abubuwan da mutane ya kamata su fahimta a lokacin da za su sanya gawa a cikin kabari. Wannan matsala ce wadda take ƙunci waɗanda za su cicciɗi gawar daga waje su sanya cikin kabari. Wannan matsala ita ta shafa kuma ba kasancewan ba waɗansu ayyanannun mutane ba ne, shari'a ta ce dole duk wata gawa da aka su za su sa kawai, a'a ya danganci suwaye ke wannan wurin, suwaye suka cika sharaɗin shigar da gawa cikin kabari, waɗanda suke wannan wurin. Ba ake na akwai bukatan kowa ya san me ya ake yi kuma me ake faɗa a lokacin da za a sanya gawa a cikin kabari. Saboda haka wannan matsala ta 105 ko matsala ta 102 abinda ke zai magana akan su kenan. Malam yake cewa wa yaqulu allazi yad'u fi lahdi, abinda shari'a ta shar'anta ga mutumin da zai dauki gawa ko ga mutanen da za su dauki gawa su sanya a cikin kabari, ga abinda shari'a ta shar'anta cewa za su fada. Su da yawa akwai abubuwan da mutane ke fada, ana dauka gawa a ta da waɗanda ba su suka dauki gawar ba, da waɗanda suka dauki gawar za su sanya cikin kabari. Galibi abinda aka saba da shi sai ka ji kowa ce la ilaha illallah, la ilaha illallah kalma ce wacce take mai kyau, bal kalma ce da babu irinta. To amma ita shari'a kowane lokaci ba wai kyawun abinda ka faɗa ba, ba wai girman abinda ka faɗa ba, abinda ake lura da shi shine bin ka'idar shari'a. Ita shari'a dangane da abinda ya shafi dukkan abinda ya shafi nau'i ne na ibada, ba ta bar mutane haka nan kawai ba, face sai da sai bayani a kowane wuri a kowane lokaci ga abinda za a yi ko ga abinda za a faɗa. To idan ka dauko wani abin da yake ba shi shari'a ta ce a faɗa ba, ka faɗa, to kada kai tsammanin ka bauta wa Allah, ko ka bauta kada ganin ka bauta wa Allah, to Allah bai maka alƙawarin lada ba a wannan wuri. In dai ka yi ka faɗi shi ne a wurin da ba nan ba shi ake faɗa ba, ko ka aikata ne a inda ba nan ake aikatawa ba, to babu tabbatun maganar lada a wannan wuri. Ita shari'a kowane lokaci ta sanya ma kowane wuri ga abin da za a faɗa, kowane wuri ga abin da za a yi. Zaman lafiya da kwanciyar hankali da samun lada na ibadar ya danganci yadda ka bi ka'idar shari'ar ne wurin faɗa ko wurin aikatawa. Saboda haka a matsala ta sanya gawa a cikin rami a cikin kabarinsa, shari'a ba ta ban mu haka na cewa duk abin da muka ga dama mu faɗa ba, bal shari'a ta zo mana da abubuwan da za mu faɗa wanda ita ta tsara cewa za mu faɗa. To wannan kuma abin ya kamata mu faɗa a wannan lokaci kuma a wannan wuri, ba wani abu daban ba. Duk yadda kake ganin girman abin da ka faɗa, duk yadda kake ganin kyawun abin da ka faɗa, baka burge ba, ina za ka burge shine ka faɗi abin da shari'a ta ce a faɗa. Ana ita ce ka'ida a kowane, ba wai akan matsala ta shigar da gawa kabari ba, a kowace matsala ta addini. To abinda ake so kenan, mai shari'a ta ce, mai shari'a ta ce a ce, mai shari'a ta ce a yi, abinda ake lura da shi kenan, hakan za a yi kuma a samu lada. In aka yi aka sun haka, to za a shiga karkashin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Duk wanda wani aiki wanda babu umurnin mu a ciki, duk yanda yake kyawun aikin, to za a maida masa ainihin kayansa. Za ka yi mamaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Qur'ani kan zama hujja ga mutum da zai shigar da shi aljanna, Qur'ani kuma kan zama hujja a kansa da zai shigar da shi wuta. Kaga duka yadda kai mu'amalci Qur'ani ne. Saboda haka mu kiyaye akan irin waɗannan abubuwan, abinda ake faɗa lokacin da za a sanya gawa a cikin kabari. Malam yake cewa wa yaqulu allazi yad'uhu fi lahdi, wanda zai sanya gawa a cikin kabarinsa abinda zai ce sai ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah, ko kuma bismillahi wa ala millati rasulillah. Waye ga abubuwan guda biyu da aka faɗa a nan, kowane ka faɗa kai daidai abinda shari'a ta ce a faɗa kenan. Yanzu ka ga wannan kalmar ko wannan jumla, ina ganin sai dai zama a babin matsala ko larura a zamu mutum a ce ba zai iya haddace wannan kalmar ba. Bismillah wa ala sunnati rasulillah, ko kuma bismillah wa ala millati rasulillah, kuma ba hadawa za ka yi ka ce bismillah wa ala millati rasulillah wa ala sunnati rasulillah ba. A zabi ne aka baka, kowani ka faɗa yayi, kowani ka faɗa shari'a ta zo da shi, ko dai ka ce bismillah wa ala sunnati rasulillah, ko ka ce bismillah wa ala millati rasulillah. Wannan sune guda biyu da yazo cewa za a faɗa, na uku na zuwa daga baya insha Allah za a zo da na uku. Amma waɗannan su suka fi shahara, su suka bi tabbaci, saboda haka kowani ka faɗa daga ciki lokacin da zaka faɗa maimakon kace la ilaha illallah, a'a sai kace bismillahi wa ala sunnati rasulillah ko bismillahi wa ala millati rasulillah, shikenan abinda aka ce ka faɗa kenan, kuma zaka samu ladan faɗan tunda ka faɗa ne a matsayin ibada za a baka ladan a kansa. Wa alaikum assalam. Kwarai waɗanda za su sanya gawan cikin rami su ne aka shari'anta mu wannan, inama kowa ya yi ƙoƙari ya iya shi ne saboda watan wata shi ma zai kasance cikin waɗanda za su sa gawan cikin rami. Ba ga abu ne wanda ya kamata kowa ya rike shi, bismillah wa ala sunnati rasulillah, bismillah ko kuma bismillah wa ala millati rasulillah, duk wanda ka faɗa ciki yayi, duk wanda ka faɗa daidai ne akan haka. Malam yake cewa wa dalilu alaihin hadithu ibn Umar, yake cewa dalilin da ya tabbatar da haka shine hadithin ibn Umar, shi ya tabbatar da haka cewa abinda za a faɗa kenan a lokacin da za a sanya gawa a cikin kabari. Hadith yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance idza wada'a almayyit bil qabr, a lokacin da zai sanya gawa a cikin kabari qala sayyi. وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث يازو تو وني لفظي تشوا منذن الله صلى الله عليه وسلم قال يا فداني تشوا اذا ودعتم موتاكم لوكتين ذا كو سنيا متتكم كو غاوانكو ا cikin kabari fil qubur a cikin kaburuka faqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umuni cewa ku ci bismillah wa ala sunnati rasulillah ko kuma bismillah wa ala millati rasulillah kabai dizo wata ruwaya. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka ruwaito yake yi, a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umurni cewa idan za ku sanya matattunku a cikin kaburukan su to abinda za ku faɗa ke shi yayi, kuma ya bada umurni cewa ayi. To kaga hujja ta tabbata, dalili ya tabbata akan cewa wannan shine abinda shari'a ta tabbatar cewa ake faɗa lokacin da za a sanya gawa, kuma wannan yana daga cikin abinda ya kamata saboda a koyar da al'umma a fahimtar da su, wala Allah koi a amfani da daman lokacin da za a yi sallah a tunatar, in hakan bai tsawo a tsakanin haka zuwa binnewa ba kada a manta, ko kuma in ya kama a yi amfani da daman lokacin da aka zo bayan tunda dai dama galibi aka zo a iska an gina kabari, to lokacin da aka zo aka aji gawan sai a fadakar da waɗanda za su sa gawan cewa to ga abin da ake fada. Wannan bin ya zama cewa koyarwa ne ga al'umma don su yi aiki akan basira akan abin da shari'a ta fada. Kaga dai wannan jumlan ko nan take mutum na iya haddace, ko da dama bai iya ba, kaddara ma dama bai iya ba, lokacin da zai za a zo tuwaye za su sa gawar ga munan to ga abin da za ku ci, ta za a ci bismillahi wa ala sunnati rasulillah ba zai gagari har da shi ba a daidai wannan lokacin, a daidai wannan minti daya. Wannan don ya kasance isar da sako ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda lalle ne a yi ta hanyar da duk kuke ganin cewa zai dace a yi, za a bi saboda ainihin me a kore wa mutane jahilci, kada a bar mutane su yi ta aiki akan jahilci ko kuma akan sun zuciya. Wala Allah in wani bai karɓa ba, in wani bai yadda ba, wani dai zai yadda. In mutum guda in kai shekara kana faɗakarwa akan haka, mutum guda ya yadda ba kai hasara ba, bal ma ka ci riba. Saboda haka wannan ya kamata mu ɗauki wannan salau, saboda me? Saboda a koyar da al'umma mutane su ta aiki akan basira. Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya bamu ikon yin haka. To saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, bayan yake akhrajahu Abu Dauda ya fito da wannan hadisin al-Litafin fi juz'i na 2 shani na 70. Imam Tirmidhi shi ma ya fito da wannan hadisin juz'i na 2 shani na 152 da kuma shani na 153. Ibn Majah shi ma ya fito da wannan hadisin al-Litafin fi juz'i na 1 shani na 470. Ibn Hibban ya fito da shi a cikin sahihinsa fil littafin sa kenan, hadisi na 773. Imam Hakim ya fito da shi a littafin sa juz'i na dan shahi na 366. Imam Baihaqi ya fito da hadisin juz'i na 4 shahi na 55 a littafin sa. Haka Imam Ahmad ya fito da wannan hadisin a cikin littafin sa namban hadisi na 4990 da kuma namban hadisi na 5233 da kuma namban hadisi na 537 ko kuma 5370. Sannan aini ya fito da shi kuma a namban hadisi na 6111. Min tariqaini ta hanyoyi guda biyu an Ibn Umar, duk hanyoyi guda biyun gaba ɗaya suna tukewa ne ga Ibn Umar. Saboda haka hadisin tabbatacce ne, ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da haka. Malai yake cewa da ya kawo cewa a hanyoyi guda biyu, yake cewa lafzul awwal labazi na harku li Abi Dawud, na Abi Dawud ne, wa Ibn Majah, da Ibn Majah, wa Ibn Sinni, da kuma ainihin Ibn Sinni, wa lafzul akhar labazin Nabil Baqir, da sauran waɗannan mariwata da aka ainihin lissafa ne. Yace wa amma riwayatul ukhra, wata riwaya kuma, fa hiya li Tirmidhi, riwaya ce ta Imam Tirmidhi, wanda Imam Tirmidhi ya fito da ita shi, wa Ibn Majah, da kuma Ibn Majah, wa Hakim, da kuma Hakim, wa riwayatul Ahmad, da kuma wata riwaya ta Ahmad, wa ma'anahuma wahid, dukkan ma'anan suna bada ma'ana guda ne. Wa qala Tirmidhi, a wannan hadisin ne Imam Tirmidhi yake cewa hadisun hasan, cewa hadisi ne hasan. Kada mu manta mun sha faɗa anan, duk lokacin da Imam Tirmidhi yake hadisul hasan ne, yana nufin hasanul li ghairi. Wa qala al-Hakim, Imam Hakim yake wa wafaqahu Zahabi, Imam Zahabi ya muwafaka da shi aka abin da Hakim din yake, shi abin da suka ce cewa hadisin sahihi ne ala shartu shaykhain, cewa hadisin sahihi ne ta sharatu Buhari da Muslim. Ma qultu, malan yake cewa ma'ana Nasiruddin Albani sai yace wa huwa kama qala, haka magana yake kamar yadda suka fada, ma'ana kamar yadda Imam Hakim ya fada da kuma Imam Zahabi suka fada, yace haka magana take. Yace wala yadubu riwayat ba'duhu, yake cewa riwayan da sashin su suka ruwaito masa ba zai cutar da shi ba, cewa mawqufan li amrayn, cewa akwai waɗanda suka ruwaito hadisin cewa hadisin mawqufi ne. To malan yake cewa wannan riwayar, wannan maganar ba za ta cutar da ainihin hadisin ba, sai ce li amraini, saboda abubuwa guda biyu, ma'ana saboda dalilai guda biyu. Al-awwal abnu hukku, da zai sa a ce ba zai cutar da shi ba, yake cewa annal ladhi rafa'ahu thika, cewa wannan da yake hadisin mawqu'i ne, thika ne, amantacce ne. To tunda ya kasance cewa thika ne, sai jawabu huwa ziyadatu min, ƙari ne daga wurin sa, ma'ana shi ya san, yana da ilimin cewa hadisin mawqu'i ne, bisa ga waɗanda suka ce mawqu'i ne, ma'ana wala'alla su ilimin su ya tuke ne a cewa hadisin mawqu'i ne. To amma tunda wannan sika ne, sai zama abin da ya faɗa ƙarin ilimi ne bisa ga abin da su ba su sani ba, tunda shi sika ne, dama sai ka ka'ida kenan. Idan wani mutane, idan wani ya faɗi magana sai aka samu sika, ko kuma ausa ku minhu ya faɗi magana, to sai a ɗauki maganar sika ɗin nan a matsayin ziyadatul ilm, ƙari na ilimi ne, shi ya san abin da wancan bai sani ba ne, wala Allah shi wancan dududu abin da ya sani dangane da hadisin cewa mawqufi ne. To amma shi wannan sika ɗin ya san cewa hadisin ya mawqu'i ne ta hanyar da kila wancan shi bai sani ba. Malam yake fa yajibu qabula, saboda haka wajibi ne a karɓi wannan hadisin. Wa yu'ayyiduhu al-amru thani, yace al'amari na biyu ma da za a zo da shi, shi zai ƙara karfafa maganar, zai ƙara ayyana maganar, yace wa annahu ruwayan marfu'an, aya ruwaito hadisin ma qara marfu min tariq akhar, ta wata hanya an ruwaito hadisin marfu, to kaga ainihin cewa mawqufi ne ya kauke ne. Saboda haka ga sika ya ce marfu'i ne, ga kuma an gano cewa ta wata hanyar ma hadisin ya zo marfu'i, kaga wannan shikenan magana ta kare batun maganar cewa mawqufi ne ya kau. Saboda haka hadisi sahihi ne, ingantacce ne, babu kace nace akan sa. Wannan kenan. Malam yake cewa aw yuqal, ko kuma ainihin aw yaqul, ko kuma yace, ma'ana wanda zai sanya gawar a cikin kabari, ko dai yace wacce da muka faɗa cewa bismillah wa ala sunnati rasulillah ko bismillah wa ala millati rasulillah ko yace haka nan ko kuma yace wannan yace bismillah wa billahi wa ala millati rasulillah kaga an samu ainihin ƙari bisa ga wannan wajen bismillah wa ala sunnati rasulillah ko bismillah wa ala millati rasulillah to wanda kuma sai ƙara cewa bismillah wa billahi an samu ƙara cewa mai wa billahi bismillah wa billahi wa ala millati rasulillah to ko yace haka nan ko wani ya faɗa akan haka yayi ya tabbata akan haka an tabbatar da shi akan haka cewa ya tabbata akan haka malai yake cewa dalili al-hadithul bayat radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala saboda hadithin bayat daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-mayyitu idha wudi'a fi qabrihi cewa matacce a lokacin da za a sanya shi a cikin kabarinsa falyaqul alladhi yad'unahu wa annan da za su sanya shi cikin kabari su ce kina yuda'u billahi a lokacin da za su sanya shi a cikin kabari su ce bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah wannan hadisi sai faɗa haka cewa waɗanda za su sanya mamaci a cikin kabari to idan lokacin da za su sanya shi sakin ciko shi za su sanya shi a cikin kabari to ga abin da za su ce bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah haka hadisin yazo da shi bala yace akrajahu hakim hakim ya ruwaito da shi shahidan li hadithin ladhi qablahu shi ma shahid ne ga hadisin da ya gabace shi wacce da muka yi magana akan sa wa isnadu hasan kuma isnadin hadithin hasan ne wannan kenan kaga wannan matsala kenan ta 105 ko kace 102 abinda yake nunawa me za a faɗa lokacin da za a sanya gawa a cikin kabari to ga abinda za a faɗa na ga abinda ya tabbata nan a hadisance ko dai wancan bismillahi wa ala sunnati rasulillah ko bismillahi wa ala millati rasulillah ko kuma wanda na uku da muka kawo bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah wannan a kiyaye shi shine abin da ake fara in kai haka ka aiki akan basira in kai akasin haka kuma ka aiki akan jahilci Allah madaukakin sarki ya kare mu daga jahilci saboda haka abubuwan da ake fada a da wanda ba haka shari'a take a fada ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya yafi yanzu kuma da muka gano cewa ga abinda shari'a ta ce a faɗa to sai mu yi kokari mu yi watsi da wancan mu barbancan mu faɗi wancan inda ya dace mu faɗa inda shari'a ta ce a faɗa wanda kuma sai mu faɗi abinda shari'a ta ce a faɗa na wannan abinda ya kamata mu maida hankali kenan wannan shine amfanin ilimi shine amfanin zuwa inda ake karatu don kila abinda kake yi da a tunaninka daidai ne a tunaninka haka yake baka da dalili akan sa baka da hujja akan sa sai ka zo makaranta ka je aka ce a ga dalili aka kawo maka dalili aka kawo maka hujja aka kawo maka hadisi da ya tabbatar da cewa ga abin da ake faɗa to ba dagewa da zaka yi ka ce a to ai wannan ma din ma ba laifi ai kalmar shahada ce ka faɗa ai la ilaha illallah ne ka faɗa a ka aje wancan can yana da inda aka ce a faɗa wannan din ga abin da aka ce a faɗa wannan kana tare da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam idan kuma ka dage ka ci gaba da faɗa abinda ka saba faɗa alhali baka da wani hadisi ko da ibi wanda ya kawo haka to shikenan kai mushaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ga abin da yake faɗa kai kai wani wuri can daban ka faɗa abinda kaga dama to kaga shikenan ka samu matsala Allah madaukakin sarki ya kare bala yake akrada wa hafiq wa shahidan li hadithil ladhi qablahu wa isnaduhu hada to sai matsala ta gaba ita ce matsala ta 106 kuma kace matsala ta 103 ke ne qala yakitu wa yusahabu liman inda alqabr an yahdhu min at-turab 3 hatawat bi yadayhi jami'an ba'da al-faragh min sajd al-lahad li hadith abi huraira qala yakitu wa yusahabu antu wannan a matsayin mustahabbi ne antu liman inda alqabr ga wanda ya halarci wannan makabarta inda za a binne wannan mamacin gashi kusa da kabari an yahduwa min at-turab 3 hatawat ya amfani da hannayensa guda biyu gaba daya yana ɗibo kasa yana watsawa a kabarin su uku da hannayensa gaba daya ba'dal faragh min saddil lahad amma wannan bayan an gama toshe wannan kafar kabarin gaba daya bana an maida kasa an rufe gaba daya sai yayi wannan malam yace li hadisi abi huraira wannan ya tabbata ne ga hadisi abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla ala janazati yayi salla akan gawa bana yayi salla a wata gawa thumma atal mai'a thumma atal mayyit sai zo wurin inda ainihin mamacin yake bana bayan an gama binne shi kenan bayan an sa shi cikin kabarin an biyo da kasa an rufe sai manzon Allah ya kusa ya zo wurin mamacin bana ya zo wurin kabarin mamacin fa hasa alaihim min qibali ra'sihi thalatha sina diban kasa yana watsawa ta wurin kansa su uku yayi haka su uku wannan abinda hadisin abi huraira yazo da shi kenan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka akrajahu ibn majah ya tudi shi sai da abinda za a fahimta anan malam ya kawo shi ne a matsayin mustahabbi to abinda aka ce kuma ainihin mustahabbi ba bane wanda za a fitar da jijiyar wuya akan su cewa me yasa ba a yi nisa ba a mustahabbi ne yana da kyau ai in ma ba a yi ba wani matsala bane baya daga cikin abinda zai kawo matsala akan ainihin binnewa in aka yi to alhamdulillah ai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mustahabbi to zamu zo mu karanta kuma ainihin matsaloli da kuma abubuwan da aka shigo da shi akan wannan ma wanda bai tabbata ba a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake watsa kafin akhrajahu ibn majah fito da wannan hadisi juz'i na dan shahi na 474 da isnadi qala an-nawawi wanda da isnadin da imam an-nawawi yake cewa a cikin littafin da juz'i na 5 shahi na 292 yace jayyid yace isnadin jayyid isnadin mai kyau ne lakin qala al-hafiz sayyid hafiz ibn hajar asqalani ya fada yace zahiruhu sihha yace zahirin hadisin ma yayi ma kaddu a ce jayyid a hadisin ingantacce ne thumma zakara sanna ainihi ya ambata annahu ma'lulun bi an'ana sai dai hadisin na da illa akwai an'ana a cikin ainihin hadisin mana ba da ruwatihi sashi da wanda suka ruwaito wannan hadisin sun an'ana a ciki kama bayyatu malam yake cewa Muhammad Nasiruddin Albani yake cewa kamar yadda na bayanin sa a cikin littafin sa wanda ake cewa ta'liqatul jiyat yace yayi bayani sa akan haka cewa daga cikin marwayatan hadisi a wasu an'ana akan hadisi sai dai yace kuma lakinnal hadis sai dai hadisin kawai hadisi ne mai karfi bimalahu min shawahid saboda shawahid da yake da shi yana da shawahid sosai yana da hadisin da suke tabbatar da wannan hukunci yace wa qad zakara al-hafiz hafiz ibn hajar asqalani ma ya ambace shi a cikin littafin sa wanda ake ce mu ainihin talqitul khabir ya zo da shi a cikin littafin sa talqitul khabir a juz'i na 5 shahi na 222 wal yuraji ibn sha idan kana son karin bayani akan haska ka koma ga littafi ya baka sunan littafin talqitul khabir sannan kuma shahi da zaka samu juz'in da zaka samu juz'i na 5 shahi kuma shahi na 222 kana son karin bayani sai ka koma a cikin wannan littafin akan haka malam yake cewa thumma tabayyana li sannan ya bayyana gare ni cewa annal ilal al-mushara ilayhi cewa illan tunda shi ibn hajar yayi nuni akan sa cewa akwai an ana a ciki yace ghayra qadi ba zai illanta wannan hadisin ba baya illanta shi saboda haka ba zai sa hadisin a ce yana da illa ba za a amfani da shi ba yace kama hakaktuhu malam yace kamar yadda na tabbatar da wannan magana a cikin littafin sa wanda ake cewa irwa'il ghalil na shi Muhammad Nasiruddin Albani shahi na ainihin 700 ko kuma hadisi na 743 ya tabbatar da wannan magana a littafin sa irwa'il ghalil saboda haka yake cewa wannan ba zai wannan illar da Ibn Hajar ya kawo cewa akwai an ana sashi daga cikin mawaitan hadisi sun an ana akan wannan hadisin yake cewa ba zai cutar da shi ba saboda haka dai a wurin malam shi hadisin ingantacce ne saboda haka hujja za a yi hujja da shi saboda haka ana iya yi a matsayin mustahabbi ana yin haka to wannan kenan to bayan ya kawo wannan zai kawo ni dukkan bayani a kasa ya kawo ta'liki a kasa a nan ba na daya wanda yasa inda yake cewa wa amma istihbabil ba'dul muta'akhirina min al fuqaha yace amma akwai sashi daga cikin fuqaha malaman fiqh da suka zo daga baya sai suka ce bayan kasancewan watsa kasan ma mustahabbi ne, to banda nan ma akwai wani abin da yake ma mustahabbi ne dangane da haka. Menene suka ce? Cewa sai suka cewa mustahabbi ne an ya kula fi hasiyati al-aula, cewa lokacin da mutum zai watsa kasa na farko sai ya ce minha khalaqnaku, ma'ana lokacin da ka ibo kasan zaka watsa sai ka ce minha khalaqnaku. Akwai fukaha da suka zo da wannan zance, wa'anda suka zo da baya yace wa fi thaniya, a lokacin da ka dibi kasa na biyu zaka watsa, yace wa fiha nu'iduhu, kana watsawa kana cewa wa fiha nu'iduhu. Wa fi thalitha yace cewa a na uku, lokacin da ka dibo kasa na uku zaka watsa, sai ka ce wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Akwai sashi daga cikin fukaha da suka kawo wannan cewa abinda ake faɗa kenan lokacin da ake watsa wannan ainihin kasan. To sai malam yake cewa fala asli lahu fi shay min al-ahadi, babu wani hadisin da ya kawo wannan, baya da asali akan kowane hadisi, babu wani hadisin da ya kawo. Allati asharna ilaiha, hadisan da muka yi nuni akan a baya, ko kuma hadisin da muka yi nuni akan sa a baya, baya nuni haka cewa ka karanta haka, shi kawai abin da yake nuni cewa kawai ka watsa kasa. Amma ka ce lokacin da kake watsawa min ha khalaqnakum min haka za da kaza da sauransu, to dukkan waɗannan abubuwan babu shi, babu abin da za ka karanta cewa min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, yace babu shi, babu hadisin bai nuni akan haka ba. Ba bayar da cewa wannan hadisin bai nuni akan haka ba, bal ma babu hadisin da ya nuni ainihin akan haka. Yace fil asli fil a'la, wanda muka yi ishara da shi a cikin sama bai nuni akan haka ba. Sai ce amma akwai maganar da Imam an-Nawawi yayi, wannan maganar kuma zai bashin baki akan wannan maganar na Imam an-Nawawi. Sai ce wa amma qaulun Nawawi, zancen Nawawi da ya faɗa a cikin littafin sa juz'i na biyar shahi na 263 zuwa shahi na 294, me yake cewa, me Imam an-Nawawi ainihin yake cewa? Yace wa qad yustadallu lahu bi hadithin Abi Umama, yace wannan magana da cewa in zaka watsa kasa na farko ka cewa ainihin minha khalaqnakum na biyu, wa fiha nu'idukum na uku, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, yake cewa ai suna kawo dalili, suna kawo hujja, kamar shi ma Imam an-Nawawi yadda cewa suna kawo hujja da hadisin Abu Umama radiyallahu anhu, yadda Allah tabbata gare shi. Me Abu Umama, me hadisin Abu Umama din? Kawai suke cewa lamma wudi at umil maksum binti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, yace hadisi yana cewa lokacin da aka sanya umil maksum umil kulkum biyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da aka sanya ta ainihin fil qabri, a cikin kabari, cewa sai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, cewa manzon Allah ya faɗa a cewa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wannan shine abin da hadisin Abi Umama ya kawo, cewa manzon Allah ya faɗa a lokacin da za a sanya gawa ummul kulsum a cikin hadisi din. Yake rawahu Imam Ahmad, Imam Ahmad ya rawaito hadisin, min riwayati Ubaydullah, daga riwayar hadisin Ubaydullah bin Zuhur an Ali bin Zaid bin Jad'an, daga Ali dan Zaid dan Jad'an an Qasim, daga Qasim yake cewa wa thalathatuhum, yake cewa ainihin na uku su, ko kuma dukkan uku su du'afa, dukkan su masu rauni ne, bale ce dukkan su ainihin masu rauni ne, lakin ma'ana wannan cewa dukkan su masu rauni ne magana ne na shi Imam an-Nawawi, yace dukkan su masu rauni ne, bayan ya kawo cewa akan kawo hujja da wannan hadisin ko Abu Umama, sai ya kawo hadisin, kuma yake cewa waɗannan da aka samu hadisin gare su dukkan su uku masu rauni ne, sai yake cewa kuma ainihin me lakin yusta'anasu bil hadith al fada'il, yake cewa sai dai ana ɗebe kewa kamar ana kawo hujja da hadisin ainihin al-fada'il, babil fada'il, ma'ana duk abin da ya shafi sahihi babil fada'il ne, ko da hadisi da'ifi ne, ma'ana ana kan hujja da shi, wa in kanat da'ifa, ko da isnad, ko da ainihin hadisin mai da isnadin sa da'ifi ne, wa yu'mal biha bi targhib wa tarhib wa tawhid wa tarhib, kuma ana amfani da shi bi targhib wa tarhib a wurin abin da ya shafi fadaitarwa, abin da ya shafi suratarwa, za a yi amfani da shi. Kamar wani littafi na targhib tarhib wanda ta shahara da amfani da irin waɗannan, shine wani hadisi, wani littafi da ake cewa tarhib al-qawl, aga ya tun zuwa da irin waɗannan hadisan da aka tarhibi da tarhib, wurin da hadisai waɗanda kwata-kwata waɗansu ma mawdu'ai ne. To Imam an-Nawawi yake cewa bayan ya ce hadisin dukkan waɗannan du'a fa'u ne, sai dai ce amma kuma ai aka yi kafa hujja da ababin falala, ko kuma akan kafa hujja aka yi aiki da hadisi da ifi akan abin da ya shafi tarhib, kwataitarwa akan cewa kai kaza kai kaza, za ka samu lada kaza, za ka samu aladar annabawa kaza, irin wannan ainihin targhib din da ake wa tarhib, ko kuma ainihin tsoratarwa da dai sauran tsoratarwa akan wani aiki. To malam yake cewa bayan ya kawo haka nan, yake cewa wa haza minha, yake cewa wannan hadisi na Abi Umama yana daga cikin hadisi da'ifai da ake amfani da su a babin tarhib, targhib da kuma ainihin tarhib, ko kuma a babul fada'il. Wallahu alam, sai ce wallahu alam, ma'ana duka wannan magana ne na Imam an-Nawawi, ya kawo yace ana kawo hujja da Imam a hadisin Abu Umama. To amma hadisin Abu Umama da idi ne, sai kuma ce a to amma kuma ai aka yi aiki da hadisi da idi ga babin tarhib wa tarhib, yace wannan yana daga cikin su. To sai bayan ya malama ya kawo wannan magana, shi Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo magana, sai ce to fal jawabu alaihi min wujuhi, yace za a bashi ansa, akwai ansa akan wannan magana da Imam an-Nawawi ta huskoki daban-daban, ina da ansar da za a bada ta huskoki daban-daban dangane da wannan magana da Imam an-Nawawi, ma'ana shi malam bai sallama ma wannan magana da Imam an-Nawawi ba, sai ce akwai ansar da za a bada ta huska daban-daban. Yace al-awwal huska da huska ainihin sawaqo anna al-haditha, cewa wannan hadisin da aka wani Abi Umama laysa bihi tafsir, babu tafsiri. Me yake nuni da laysa bihi tafsir? Ai a can ana magana ne akan cewa an rarraba abin, an rarraba kuma ayat, cewa idan ka zo za ka watsa kasa na farko, abinda za ka ce kawai minha khalaqnakum, sai ka zo za ka yi na biyu kuma sai ka ce wa fiha nu'idukum, za ka zo ka watsa na uku sai ka ce wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kaga an samu tafsiri kenan. Ba gaba ɗaya za a karanta cewa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ba, kaga ba a zo da shi haka da ba an yi tafsiri. To abinda aka kawo na hadisul umama Abi Umama, cewa lokacin da za a binne gawar umul kulku, cewa manzon Allah ya karanta, kaga babu tafsiri cewa na ɗaya watsa kasa da farko a ce kaza, na biyu a ce kaza, na uku a ce kaza, bal ma hadisin ya kawo ne cewa ya karanta shi ne gaba ɗaya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, abin da ya zo da shi kenan, ba shine ba tare da tafsiri ba, shine abin da malam yake cewa nan laysa fihi tafsir, babu tafsili a ciki, ba a rarrabe ba, kawai aka gaba ɗaya aka kawo laysa fihi tafsil al-maz'um, wanda ake aka kawo a can, wanda ake rawa a can cewa isi babi cewa mustahabbancin sa waɗanda waɗansu malamai daga cikin fuqaha suka faɗa, yace fala hujjata fihi aslan, babu ainihin ma hujja akan wannan, sai ce law saha sanadu, koda ma sanadin sa ma inganta, ma'ana koda a ce hadisi Abi Umama ingantacce ne, to amma matsalar ita ce ai yadda hadisin Abi Umama ya zo da shi ya babbata da yadda aka zo da shi, wato can an samu tafsir a hadisin Abi Umama kuma babu wannan tafsir, bal an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi ne gabaki daya. Malam yace huska ta farko kenan da za a bada ansa dangane da wannan magana na Imam an-Nawawi. Malam yace asali huska ta biyu da za a bada ansa akan magana Imam an-Nawawi, yake cewa anna at-tafsil al-mazkur, cewa waccan ma ainihin tafsil da aka ambata a can, yace lam yasbut fi shar, bai tabbata ba ainihin a shari'a, annahu min al-fada'il, cewa ma yana daga cikin falala. Me yasa yake haka nan? Ai kaga Imam an-Nawawi bayan ya zo ya tabbatar da cewa hadisin da'ifi ne, sai yace amma yusta anasu bihi fil fada'il, ana ɗebe kewa da shi akan ainihin me fada'il, ma'ana ana aiki da shi ga abin da ya shafi fada'il, to ma'ana ya dauki cewa waccan rarrabewan shine fada'il din, to shine malam yake cewa to ai ma rarrabewan a shari'ance ma ba fada'il bane, ba mustahabbi bane, babu mustahabbanci a ciki a ma rarrabewan da aka yi, wannan rarrabewan ba fada'il bane, kuma babu wani ainihin Allah a ciki. Da yake cewa annahu min al-fada'il al-a'mal, baya daga cikin fada'il al-a'mal, yace hatta yuqalu balli ati yu'malu bi hadha al-hadith, cewa za a yi aiki da wannan hadisi na Abi Umama, yace li annahu al-fada'il, saboda ainihin fada'il al-a'mal ne yace babu shi. Magana a ce ma ko da kaddara shi abinda Imam an-Nawawi ya faɗa cewa ana aiki da shi ga fada'il, ko da haka ne to ai wannan rarrabe wanda aka yi a cewa zuba kasa na farko kace kaza, na biyu kace kaza, na uku kace kaza, baya daga cikin fada'ilul a'mal, saboda kamin a ce kaza yana daga cikin fada'ilul a'mal sai da dalili, sai da hujja, saboda abinda kake fada'i shine abinda yake mustahabbi, shi kuma ba yadda zaka tabbatar da abu kace mustahabbi ne a shar'anci, dole sai ka kawo masa dalili, dole sai da dalili sai da hujja, in babu dalili babu hujja, to baya zama wa cikin ainihin fada'il. Malam yake cewa bal tajwizul amal bihi, yake cewa bal ma halattar da kuma cewa yadda halattar da aiki da wannan ainihin hadisi da'ifi, yake ma'anahu abin da yake nufi isbatil mashru'iyyah amalan bi hadisi da'if, tabbatar da abin da aka shar'anta ta hanyar kawo hadisi da'ifi, shi abin da ake nufi kenan, cewa halattar da aiki da hadisi wanda yake da'ifi, ko kuma ana aiki da hadisi da'ifi ga abin da yake a babin targhib da kuma babin tarhib, yake cewa dukkan wannan abin da ake nufi shine a tabbatar da shari'ancin abu ta hanyar amfani da hadisin da'ifi, a ce kaza shari'a ta yadda da shi a yi, meye dalili sai a kawo hadisi da ifi a kawo hujja da shi, ya ce abinda wannan abinda yake nufi kenan cewa halaccin aiki da hadisi da ifi a babin targhibi da kuma ainihin babin tarhibi, yake cewa wa zalika la yajuzu, yace wannan baya halitta, ma'ana ko wannan magana ma baya halitta, a ce ai amfani da hadisi da ifi wurin tabbatar da wani abu na shari'a, a koda da ifi ne, sai da ifin da ya shafi yana da ya fito ta hanyoyi daban-daban, wanda sashi zai karfafa sashi Allah a kallon, saboda yawan hanyoyi da ya fito da shi hadisin ya ɗaukaka zuwa matsayin hasan li ghairi, to amma dai hadisin da yake tsintsan da ifi, wanda ba yadda za a yi a hakada ruwayoyi ya kai shi a matsayin hasan, to malam yake cewa bai halitta a yi amfani da shi wurin tabbatar da wani abu na shari'a ba, wurin tabbatar da wani aiki na shari'a ba, shine yake wa zalika la yajuz, wannan bai halitta ba, yace li anna mashru'iyya, saboda dukkan abin da aka ainihin aka shar'anta aqallu darajata darajatiha, mafi karancin darajar wannan abin da aka shar'anta al-istihbabi, a ce abin mustahabbi, ma'ana dukkan wani abin da kaga aka ce shari'a ta shar'anta, to mafi karancin darajar da za a bashi shi da ake mustahabbi ne, babu wata daraja ta kasa da mustahabbi, to tunda kuma babu wata daraja ta kasa da mustahabbin da za a baiwa dukkan wani aiki da shari'a ta tabbatar cewa a yi, yace wa huwa hukmun min al-ahkamil khamsa, yana daga cikin hukunci ne daga ainihin ahkamul khamsa at-taklifiyya din da aka sanar, wanda shine ainihin wajib da kuma ainihin haram da kuma mustahabbi da kuma makruhi da kuma halal, wa'annan sune ainihin me wa'annan guda biyar da shari'a ta tabbatar, da yake cewa mustahabbi kuma ɗaya ne daga cikin wa'annan me ahkam taklifi guda biyar da shari'a ta tabbatar, sai malam yake cewa allati la tasbutu illa bi dalili sahih, wa'annan dukkan wa'annan ahkamut taklifi guda biyar da ake da su babu wanda ke tabbata, babu wanda za a yarda shari'a ta tabbatar da shi akalla sai an samu masa hadisi sahihi, sai an samu dalili ingantacce, in babu dalili ingantacce to ba za a kai shi ga matsayin ɗaya daga cikin waɗannan ahkam ɗin guda biyar ba, yace wala yujda fiha da'if, hadisi da ibbi da amfani a ciki, babu wani abin da za a samu a ciki. Saboda haka in dai tabbatar da ɗaya daga cikin waɗannan ahkamut taklifi ne, to hadisi da ibbi bai da matsayi, bai da ainihin wani amfani a ciki. Yace bittifaqil ulama, malai kici haka yake a wurin malamai gaba da sun ittifaki akan haka, cewa hadisi da ibbi in dai da'ifi ne wanda yake da'ifancin sa yayi nisa ta yadda ba za a tattara hanyoyin sa a kai shi a matsayin daraja ta ainihin hasan ba, to ba za a ainihin tabbatar da wani ahkamut taklif ɗaya daga cikin wa'annan ahkamut taklifi hamsa da ake da su ba. Wannan kin sai malai ce asali hanya na uku akan bada ansa ka kan maganar Imam an-Nawawi, yace annal hadith ad-da'if jiddan, yace wannan kuma hadisi da'ifi ne kwarai da gaske. Malai yace bal bari maganar ma cewa da'ifi ne, yace huwa mawdu, hadisi ne ma mawdu, hadisi mawdu shine wanda ƙarya ne aka kirkiro aka danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, asali hakamata ne sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana. Yace hidima batun cewa hadisin da'ifi ne kila matanin ya tabbata illa sanadin sanadin da bai tabbata ba shi ya kawo masa ainihin cewa da'ifi, to bal ma mawdu'i ne, ma'ana kwata kwata hadisin ma hadisin ƙarya ne. Yace fi nafsi ibn Hibban, kamar yadda ainihin me ibn Hibban yayi nakari akan hadisi, yayi nakari akan hadisin cewa hadisin ma ainihin mawdu'i ne, fa innahu yake cewa shi fi musnad Ahmad, yazo a cikin musnad Ahmad aya juz'i na biyar shahi na 254, malai yake cewa min tariqi Ubaidillah bin Zuhur, daga cikin ainihin hanyar Ubaidillah dan Zuhur, da an Ali bin Yazid, daga Ali dan Yazid. Haka malai yake ya kawo wannan yake cewa wani yake cewa wa huwa al-Hani, shine ake cewa ainihin al-Hani, yace wa qaulun Nawawi, yace wa fadan ma imamu, maganar imamu Nawawi da ya fada a can cewa da zai jawo hadisin sai cewa an Ali bin Zaid bin Jad'an, malai yace wa wannan magana ma da imamu Nawawi yayi cewa daga Ali bin Zaid bin Jad'an ne, yace akwai matsala ainihin a ciki, yace kaza, yace wannan kuskure ne ma gaba daya, ba haka yake da ba, an Ali bin Yazid ne, an Ali bin Zaid bin Yazid, ba an Ali bin Zaid bin Jud'an ba. Shi Muhammad Nasir al-Dini Albani yake cewa ainihin ingantaccen magana shine ainihin an Ali bin Zaid bin Jud'an, ba an Ali bin Yazid ba, ce cewa an Ali bin Yazid ko kuma wannan ainihin ko kuma an Ali bin Zaid bin Jud'an, wannan kukuri ne gaskiya shine an Ali bin Yazid, yake cewa wannan shine ainihin daidai abu. Menene dalili? Yake cewa li mukhalafatihi lima fil musnad, musnadi, saboda ya saba ma abin da ke cikin musnadin sa. Qala Ibn Hibban, Ibn Hibban yake cewa Ubaidillah bin Zuhur, Ubaidillah da ainihin Zuhur yake cewa yarwihi mawdu'at, yarwi mawdu'at, ya tawaito hadisi waɗanda suke mawdu'ai ne, anil isbat, daga ainihin tabbatarwa, mawdu'ai ne wanda ba su tabbato ba za a tabbatar da su ba. Yace wa idza rawa an Ali bin Yazid, idan ya ruwaito daga Ali dan Yazid, yace atabi tamat, sai zo da waɗansu kurakurai, waɗansu illoli ainihin akan haka. Wa idza jama'a fi isnadi khabar, idan ainihin ma ya tabbata ya hadu a cikin isnadin hadisin shi Abdullah, yace wa Ali bin Yazid da kuma Ali bin Yazid, aka hada isnadi ainihin haka ne, wa Qasim Abu Abdurrahman, da kuma Qasim Abu Abdurrahman, aka hada haka ne, yake cewa lam yakun zalikal khabar, yake cewa wannan ma ba ma ainihin hadisi bane, ba ma hadisi bane, kawai menene, illa mimma, yana daga cikin ainihin ne, abinda ainihin ya kirkiro su ne da kansa, ko kuma abinda suka kirkiro amalatu aidihi, abinda suka kirkiro ne, ba wai ainihin hadisi bane. In dai wannan isnadi yazo akan ainihin wannan hadisin akan haka, to ya tabbata ba ma hadisi bane, bal abinda suka kirkiro da kansu ne, abinda suka yi da kansu ne, ba wai ainihin hadisi bane. Wa idza kana ahsanul ahwal li hadha alhadith annahu da'if, idan ya kasance mafi kyawun hali da zaka baiwa wannan hadisi ka ce masa ainihin me, ka ce masa da'ifi ne, jiddan kuma hadisi da'ifi kwarai, yake cewa to fala yajuzu amalu
hina izin bai ma halitta ai aiki da shi ba a wannan aikin lokaci qaulan wahidan wata magana guda bai ma halitta ai aiki da shi ba ma'ana koda ma baka ce masa mawdu'i bane kaddara ma ka kyautata masa kace hadisi da'ifi ne jiddan to in ma ka ce masa hadisi da'ifi ne jiddan to a nan ma magana guda kai tsaye bai ma dace ai amfani da shi ba yace bayyana wal hafiz haka ibnu hajar al-asqalani ya tabbatar da wannan aikin magana fi tabiyin al-adil al-intasi da ake cewa tabiyin al-adil fi ma warada fi fadl al-badr abun da yanzu aka fara da wannan intasi da yayi wannan da shi tabiyin al-adil bayani abun mamaki akan abun da yanzu a lissa a aikin ne balalar wannan badr balalar wannan da zamu kama nan insha Allah ila tasiri ko akwai mutane da tsaro da jiro da akan tsakan falalan watan Rajab to sai Ibn Hajar al-Asqalani ya zo ya rubuta littafi kuma yake ainihin warware waɗannan maganganun nasu to shi yasa masa suna yake tabiyin al-ajab fi ma warada fi fada'il min fada'il al-badr to sai ka wannan littafi akan haka ya tabbatar da cewa wannan abin ba kun ala kulli halin dai ta'likin da malam yake na dangane da maganar Imam an-Nawawi akan cewa hadisin da'ifi ne amma ai ana aiki da hadisi da'ifi ga abin da ya shafi babul fada'il ko kuma babit targhib wa tarhib to sai malam ya kawo cewa to kwata-kwata ma wanda hadisin ma a ce masa ma da'ifi ne bai ma tabbata ba don hadisi mawdu'i ne ya kawo dalilai akan haka to a ƙarshe dai yace kaddara ma ka ce masa hadisin da'ifi ne jiddan shi duk hadisin da aka ce masa da'ifi jiddan to kwata-kwata ma ba a aiki da shi ba a kawo hujja da shi sai kawo cewa haka Ibn Hajar al-Asqalani ya fada a cikin wannan littafin da muka kawo Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya datar da mu da abin da ke daidai ya kare mu aukawa cikin wahami ya gane da mu gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta kuma ya gane da mu ƙarya ƙarya ce ba mu kuma guje mata marasa lafiya cikin mu Allah madaukakin sarki ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu mata masu juna biyu Allah ya soke su lafiya marasa shi waɗanda suke nima Allah ka ba su mai albarka ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith shugabannin mu Allah ka shiryar da su Allah ka daura su hanya madaidaiciya ya Allah ka kare su ta lafiya ya Allah ka ba su mashawarta da kwarai ya Allah ka ba su iko yi mana adalci ka ba mu iko mu su da'a kamar yadda shari'a ta kanada ka zauna da wannan kasa ta mu lafiya dukkan matsaloli da rikuta da ake dashi a cikin wannan sasan Allah ka san ko menene ba abin da ke koyuwa gare ka kai ke da maganin abin kake iya warware abin ya Allah muna roƙon ka warware mana waɗannan matsalolin ka zauna da wannan kasa ta mu lafiya ka kare mu daga dukkan sharrin makiya mahassada abokan gaba ya Allah ka kare mu daga sharrin su ga baki da wa subhanakallahu wa bihamdik wa ala millati rasulillah a'a ai mun faɗi wannan tashin fare an tambaya ma akan shi kuka ce a'a waɗanda za su dauki gawan ne su sa su ne za su karanta wannan sai ka ga hadisin ma ai duk abinda malam ke faɗa ke ne waɗanda za su sanya a hadisin ma haka yazo cewa manzon Allah yake cewa idza wada'tum mautakum fi quburi a lokacin da za ku sanya matattun ku a cikin kaburukan su kaga ke ne ya nuna waɗanda za su sanya suke saboda haka su ne za su ce ko dai su ce bismillah wa ala sunnati rasulillah ko kuma su ce bismillah wa ala millati rasulillah ko kuma cewa bismillah wa billahi wa ala millati rasulillah duk wanda suka bada ɗaya daga cikin wannan ukun ya halitta haka shari'a ta ce ai Allah madaukakin sarki ya tsike mu wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh